ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi, a wannan yammaci mai albarka na Litinin, yau 12 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1436, wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan 6 miladiya ta 2016 da 15. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Kahfi, kamar yadda muka saba, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi, domin tambayoyin suna da yawa, ba za mu iya ansa su duka ba, sai dai a yi haƙuri da abinda ya samu. Akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da karatun Fatiha bayan liman, wato idan yana bin liman zai iya karanta Fatiha? To, salloli da ake bin da ake yin su, kamar yadda aka sani, sun kasu gida biyu wajen bayyana karatu da ɓoye karatu. Akwai waɗanda ake bayyana karatunsu, akwai waɗanda ake ɓoye karatunsu. Ana ɓoye karatun salloli waɗanda ake yin su da rana, da zahar da la'asar. Ana bayyana karatun sallolin da ake yin su cikin dare, kamar magriba, isha'i da subahi, sai kuma sallar juma'a, wanda ita ma ana bayyana karatunta. To, a maganganu da malamai suka yi, don akwai maganganu na malamai, amma khulasa, wato takaitacciyar magana dangane da wannan matsala, ita ce magana da take tsaka-tsaki, kuma shine yayin da mutum yake bin liman a sallar da ake ɓoye karatu a cikinta, kamar azhar ko la'asar, to zai karanta Fatiha, shi ma zai yi karatu kamar yadda liman zai yi nashi. Sauraka a wannan yanayi ba daidai bane ya yi shiru ya ki karanta komai, zai karanta Fatiha. Haka nan yayin da yake bin liman a cikin sallar da ake bayyana karatu, amma shi yana inda baya jin karatun liman, wato yana gurin da sautin liman baya zuwa gare shi, to anan ma zai yi karatu, wato zai karanta Fatiha a ɓoye, a asirce, ba a bayyana ba. Amma yayin da yake bin liman sallar da ake bayyana karatu a cikinta, kuma yana jin karatun liman, to anan zai saurari abinda liman yake karantawa ne. Anan ne fadar Allah ta'ala za ta zo, idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yayin da ake karanta Qur'ani, to ku yi shiru ku saurara, saboda haka anan liman yana karatu kuma yana jin karatun liman, saboda haka abinda yake wajibi a kansa a lokacin shine yayi shiru ya saurari karatun liman. Wajibin da yake tattare da shi shine yayi shiru ya saurari karatun liman. A nan ne hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yake cikin sunan zai zo, wanda yake cewa man kana lahu imam fa qira'atul imam, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a, wanda yake tare da liman to karatun liman shine a madadin nashi, wato yayin da ya kasance yana jin karatun liman. Idan kuma baya jin karatun liman saboda sallar sirriya ce, a sirce ake karatunta, ko kuma a saboda nisa da ga inda liman yake, ko da ana bayyana karatunta, to a irin wannan yanayi sai ya karanta. Kuma ya shigo karkashin hadisin Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, wanda duk bai karanta Fatiha ba ba shi da sallah. To anan ne shi ma ya shiga karkashin wannan hadisi, don haka zai yi karatu. Wannan ita ce magana wacce take tsaka-tsaki a cikin maganganun da malamai suka yi bisa ga wannan matsala. Sai wani wanda shi kuma yana tambaya ne game da idan rana ta hudu daga mafaɗarta, an ce za a rufe kofar tuba, haka yake, to yaya ƴaƴan waɗanda ba musulmi ba, ƴaƴan auladul mushrikin waɗanda ba musulmi ba, kamar yadda nassu suka nuna cewa ranar gobar kiyama za su shiga cikin waɗanda za a jarraba, akwai waɗanda za a jarraba su a ranar gobar kiyama kamar ƴaƴan waɗanda aka haifa cikin abin da aka haifa iyayensu ba musulmi bane, iyayensu ba musulmi bane suka mutu kuma suna yara ba su balaga ba, ko wanda aka haife shi kurma makaho bebe baya duk wasu hanyoyin da zai samu wani sako baya da su, don kaga ai babu yadda za a bijira masa musulunci, baya gani bare a masa kwatance, baya ji bare a gaya masa, baya magana. To irin wannan shi ma zai shiga cikin waɗanda za a jarraba, sai kuma alul fatra waɗanda su ma mai sako bai iske musu ba, to shi ma su ma waɗannan yaran za su shiga ciki sawa'u rana ta hudo ko rana bata hudo ba, idan yana nufin musuluntar su to ai yara ne kanana sai haka su ba a maganar musulunci, su ta riga ta fito ai kaga ba maganar kuma wani yaro ya zo ya ce ko ya musulunci ko ya musulunci, tun da a wannan lokacin suna kanana. Sai wani shi kuma da yake tambaya game da istikhara, cewa wannan zabi da yake cikin istikhara, sallah bin nan istikhara idan mutum yana yi a cikin addu'ar da zai yi a istikhara yakan ce ya Ubangiji idan wannan al'amari alkhairi ne gare ni, to ya Ubangiji ka sauwaƙe min samun sa ka kuma tabbatar min da shi, idan kuma ba alkhairi bane ya Ubangiji ka raba ni da shi ka raba shi da ni. To shi ne yake cewa to shi akwai abin da yake so kuma yana son shi matuƙa da gaske, don haka in yana addu'ar yakan ce ya Ubangiji idan alkhairi ne ka tabbatar min da shi, idan ba alkhairi bane ka juyar da shi ya zama alkhairi. To wai hakan da yake yi daidai ne? To ban san yaya za a yi a ransa cewa daidai yake ba, tare da cewa ya saba wa abinda manzo Allah ya koya masa, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka gashi abinda ya ce ka ce, to kuma ka yi ba yadda ya koyar da kai ba, kuma ka riƙa tambayar daidai kake yi? To ai bai kamata irin wannan tambayar ma ta zo ba, ka saba wa abinda manzo Allah ya ce ka ce, sannan kuma kana tambayar daidai kake yi ko ba daidai kake yi ba. So idan har haka ne menene na bayar na dan cewa a zabi, ai shi zabi kai ko kakka yi, ka karba ko kakka karba, shi ne abin da ake nufin zabi. To ya zama na kawai kai abin nan shi kawai kai shi kake so, to kaga ba mu garan zabi kawai, kawai sa kanka gaba gadi kawai kai abin ka, saboda haka maganar daidai kake yi ba bata taso ba, ka saba wa koyarwa da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba istikhara kake yi ba. Sai kuma wadda take tambaya ko yake tambaya na fita can mace ce akan istibra'i, ya ake yin sa? Istibra'i shine yayin da mace take da ciki ko cikin da yake ba na halal ba, ko matar da a lokacin da ake yaƙi da musulunci ana kamo mata waɗanda suke bayi, to wasu aka kawo su da ciki, to akan ba su dama akan ce su istibra'i, shine su zauna wato al'ada jini daya a tabbatar da cewa babu ciki, akan kamo su don a tabbatar da babu ciki sai a ce su zauna jini daya. Saboda duk matar da take ta yi yawace-yawace kuma ta zo za ta yi aure, to akwai buƙatar a bar ta ta yi jini daya, shine a tabbatar da cewa ba ta ɗauke da ciki. Ba haka shi jini ɗaya ne ba hukuncin idda ne da shi ba, ba wai daidai yake da idda ba, shi asali istibra'i an kiyasta shi ne akan istibra'in matan da ake kamowa a wajen yaƙi, ake kamowa a wajen yaƙi kafin a sadaka da su sai a bari su yi wannan jini guda ɗaya. To nan ne aka samu cewa to haka nan matar da ta yi yawace-yawace ita ma irin wannan hukunci za a yi mata, saboda hukuncin sa ba irin hukuncin idda ba ne da aka san abubuwan da yawa da suke hawa kan idda, don haka maganar da take yi cewa akwai wanda yake son ta gan shi ko kar ta gan shi, ko ta yi magana da shi ko kar ta yi magana da shi, duk bata taso ba, wannan a batun idda ne ba a batun istibra'i ba. Istibra'i kawai dai ba za a ɗaura aure ba sai ta yi wannan, shi ne abin da ake nufi. Sai wanda yake tambaya cewa tambaya ce rubuto ruwa, amma dai a dunkule abin da yake so ya sani, yana da kanne babansu ya rasu, shi kuma shi ne babban wansu da mahaifiyarsu, shi dai yana zaune a wani guri guda, su kuma kannen nasa da sauran iyayensa mata uku, wato yana nufin iyayen abinnan matan mahaifinsa suna zaune a guri guda, to kuma mahaifin nasa yana da kanne wato su waɗanda yara suna daga fanni, to ciyar da su wajibi ne a kansa, shi ne babban abin nan, shi ne babban su, su kuma yara ne ƙanana. To a bisa maganganu, cikin maganganun malamai, akwai maganar Imam Ahmad da anan ita ce ta fi zama tsaka-tsaki. Akwai Abu Hanifa, maganar Abu Hanifa ko kuma maganar mazhabar Hanafiya cewa duka wani na kusa, duk wani na kusa, duk wanda kake da karaba wanda idan ka yanke wani abu da kake yi masa za a ce ka yanke zumunci, to wajibi ne in ba shi da shi ka ciyar da shi. Wannan ita ce mazhabar Abu Hanifa. Imam Ahmad shi ne yake tsaka-tsaki a tsakanin su, ya faɗi cewa sharuɗa uku idan sun tabbata wajibi ne, ka ciyar da wanda suke ba 'ya'yanka ba, sun san ciyar da 'ya'ya wannan wajibi ne, mutum ya ciyar da ɗansa ko 'ya'yan da ya haifa kafin su balaga su yi hankali su zama suna iya nema wa kansu, ko ya ciyar da matarsa wajibi ne, ko ya ciyar da iyayensa idan ba su da shi, uwa ko uba shi ma wannan wajibi ne idan ba su da abin da za su ciyar da kansu. To hakanan yake cewa hakanan alhawashi ko waɗanda suke ba waɗannan ba, su ma wajibi ne a ciyar da su, amma da sharaɗi guda uku, da sharaɗi guda uku. Sharaɗi na farko ya zama ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu, zama ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu. In suna da ƙarfin da za su ciyar da kansu, to wannan wajibin ya sauka daga kansa. Sannan na biyu, kasance shi waris ne, wato zai gaje su, akwai gado zai iya gaje su. To kaga idan har in sun inda a ce sun girma sun mutu suna da dukiya, za ka ci dukiyarsu in sun mutu, don menene? In suna da bukata yayin da suke ƙarara ba za ka taimaka musu ba. Kaga a nan ma wajibi ne ka taimaka musu. Sannan na uku, ya zamana yana da halin da zai yi haka, wato bayan ya samu abin da shi zai ci da iyalansa, shi da 'ya'yansa ya samu abin da zai ci da 'ya'yansa, saura da ya rage to sai ya ciyar da su. Amma in ya kasance abin da yake samu shi ma kuce yau bihi ne, abin da yake samu bai wuce shi da 'ya'yansa su ci ba, to a nan ba a wajabta masa, kuma sai ya ciyar da kannansa ko makarninsa ko kuma wasu wanda suke can nesa. Don haka da waɗannan sharuɗa uku, to wajibi ne ciyar da su. In kuma an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa, to ba lalle ba ne ya zama ciyar da su. Amma akwai abin da sunan shi ihsani, wanda za ka taimaka ma dukkan wani wanda yake buƙatar taimako, ko da kuwa ba ko da ko ba na kusa da kai ne ba. Saboda kamar wannan ɗan naka ƙanana ne waɗanda suna buƙatar tallafi, ba lalle ne a gwafannin naka suna da ƙarfin da su fiye da su ba, sai kuma wataƙila kana iyawa. To in kana da rara ka ciyar da naka gidan, ka ciyar da gidanka, ka ciyar da mahaifiyarka, don mahaifiyarka wajibi ne ka kula da ita, to wajibi ne kuma ka taimaka wa su waɗannan ƙannan naka. Idan kuma ya zan ba ka da ƙarfin da za ka iya yi kai kaɗai, to wajibi ne su wafanninka, wato ɗan uwan mahaifinka, su ma su sa hannu wajen kula da waɗannan yaran, su ma wajibi ne matuƙar suna da iko su taimaka musu, su ma saboda da yaran nan za su mallaki dukiya su mutu ba su da wanda zai abin nan, su ma za su ci gadon sa yi. Saboda haka a nan ya kamata su ma su sako hannunsu wajen taimaka musu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه.
Allah ta'ala ce wa labisu fi kafihim 300 sinina wazzadu 9, kuma waɗannan samari matasa suka zauna a cikin kogonsu 300 sinina, wato suka zauna suka yi bacci a cikin kogonsu na shekara 300 wazdadu tis'a, kuma suka ƙara tara a lissafi. Qulillahu a'lamu bima labithu, kace Allah shi ne mafi sanin iya gwargwadon lokacin da suka ɗauka suna bacci a cikin wannan kogo. Lahu ghaibus samawati wal ard, sanin ghaibin sammai da ƙasa na Allah ne shi kadai. Absir bihi wa asmi, wa ya kai shi gani kuma wane ne ya kai shi ji. Ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada, ba shi ba su da wani majibinci na al'amarinsu ba Allah ba, sannan kuma Allah ta'ala baya tarayya da wani a cikin hukuncinsa. Bayan Allah ta'ala ya gama ba da labarin ashabul kafi da duk abin da ya kasance tare da su, sai Allah ta'ala yake gaya mana wani abu da can a farkon kissar, lokacin da aka faɗe kissar a dunkule. Shi ne wa darabna ala azanihim fil kafi sinina adada, lace muka bigi kunnuwansu, wato muka sanya musu bacci mai nauyi mai tsanani a cikin wannan kogo sinina adada, na wasu shekaru masu yawa. To Allah ta'ala bai faɗi adadin shekarun ba sai yanzu, ya ce wa labisu fi kafihim 300 sinina, suka zauna suna bacci a cikin wannan kogo tsawon shekara 300. Wazdadu tis'a, kuma a lissafi suka ƙara shekara 9. Allah ta'ala bayan ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ya ce zai nemi labarin waɗannan samari ko matasa a gurin Yahudawa ko a gurin Nasara, kai ma wanda kake jin labarin waɗannan matasa kada ka binciki ko ka nemi labarin su a gurin kowa. Allah ta'ala shi ne masanin gaibi, shi ya san abin da yake ɓoye, ya san abin da yake bayyane sha'anin yaran nan da lamarinsu, al'amari ne na gaibi. Ubangiji ta'ala shi ya fi kowa saninsa, don haka ka nemi sanin abin da ya ɓuya gare ka a gurin Allah ta'ala, shi ya sanar da kai. Idan ya sanar da kai, to duk abin da ya sanar da kai babu shakka, babu kokonto, babu ɗarɗar da tantama dangane da wannan abin. Kuma Allah ta'ala yakan tsinkayar da annabawansa abin da ya so ya tsinkayar da su na gaibi. Allah ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon shekarun da waɗannan matasa suka yi a cikin kogo suna bacci, sun yi shekara 300 sinina, shekara 300. 300 sinina, wannan lissafin shekarar shamsiya kenan, wato wanda ake shekarun da ake lissafin su da hudu wa rana da faduwar ta, lissafin yini kenan. Wazdadu tis'a, shi kuma shekara wacce take kamariya, to abin da shekara kamariya, shekara hilaliya, domin shekara shamsiya ta fi yawan kwanaki a kan shekara kamariya alhilaliya. Shekara shamsiya kowace shekara tana kunshe da kwanaki 365 da awa 5 da daƙiƙa 49. Ita kuma shekarar da take kamariya ce, wacce ake lissafin wata, ita kuma tana kunshe da kwanaki 354 da daƙiƙa 40 da awa 8 da awa 8 da daƙiƙa 48. Wannan shine bambanci da yake tsakanin waɗannan kwanaki. Saboda kowace shekara shamsiya da kamariya, bambancin da yake cikin su, akwai bambancin kwana 10 da awa 21 da daƙiƙa 1 kowace, tsakanin kowace shekara 1 ta shamsiya da shekara 1 ta kamariya. Baka shekara kamariya tana dan karawa, wato shekara shamsiya tana fin adadin kwanaki akan shekara kamariya. Saboda haka a duk shekara 100, in aka samu shekara 100 a shamsiya, wato ta lissafin rana, to za a samu a ƙarin shekara 3 da kwana 24 da awa 11 da minti 16 a shekarar da take a kamariya ce. Saboda haka akwai tazarar shekara 3 da dan furfushi akan kowace shekara 100 ta shamsiya. Saboda haka kaga in aka samu shekara 300 za a samu karin shekara 9 da kwana 73 da awa 9 da daƙiƙa 48. Wannan shine tazarar da take ciki. To shine anan Ubangiji Ta'ala ya ambaci lissafin ta shekara da take shamsiya. Shine 300 wazdadu 9 kuma shekara da take hilaliya. Wasu malamai suka ce wannan shi yasa aka ambaci lissafin da irin wannan siga. Maimakon a ce walabi sufi kafihim 390 a ce suka zauna shekara 309 sai aka ce 300 sai aka ce kuma suka kara 9 wato a lissafin abinnan shamsiya ke kamariya kenan. To wannan shi ne batun da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa wajen cewa Ubangiji Ta'ala yana nufin ya ambaci waɗannan lissafe-lissafen shekarar guda biyu ne a dunkule amma cikin irin wani salo na Alkur'ani da fasaha da mu'jiza wacce babu wani littafin da yake da irinta. Don haka sai aka kawo shi da wannan siga. Da dama daga cikin malamai akan wannan suke, wato kamar Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Allama Muhammad al-Amin al-Shankiti, Ibn Ashur, da yawa daga cikin malaman tafsiri da wuya ne ka buɗa maka ga sun yi ishara zuwa ga wannan ba. Amma akwai ruwaya da ta inganta zuwa ga malamin nan Qatada Ibn Da'amat al-Sadusi cikin malaman tabi'ai, wanda yana ganin cewa fadar Allah wa nabi sufi kafihim 300 wazdadu 9 wannan maganar Ubangiji Ta'ala yana fitaito mana lissafin ahlul kitabi ne, wato ahlul kitabi su suka bada wannan kididdiga cewa sun zauna shekara 300 kuma suka kara 9. Amma shi Ubangiji Ta'ala cewa ya kulillahu a'lamu bima labisu, kace Allah Ta'ala shi ne mafi sanin kwanakin da suka yi, shekarun da suka yi. Saboda haka shi a wajensa wannan lissafin ba Allah Ta'ala ya jingina wa kansa bane, a'a wannan lissafi ne da ya aka hikaito shi daga ahlul kitabi. Ya karawa batun sa hujja da cewa ya zo a kira'ar Abdullahi dan Mas'ud wa qalu wa labisu fi kafihim 300, akwai karin wa qalu kenan, ba Allah ne Ta'ala yake wannan magana, hikaya ce ta maganar ahlul kitabi. Wannan magana da Qatada ya faɗa haka nan an samu cikin tabi'ai, akwai Mutarrif ibn Abdullahi ibn Shakhir wanda shi ma ya goyi bayan wannan magana, shi ma ya goyi bayan maganar Qatada cewa wannan adadin lissafin ba shi ne wanda Allah Ta'ala ya ambata, shi Allah Ta'ala ya ambata ne a matsayin hikayar maganar ahlul kitabi. Amma shi maganar saqulillahu a'lam bima labisu, kace Allah shi ya san shekara nawa suka yi. Al-Allama Jamaluddin al-Qasimi, marubucin littafin tafsir da mahasin al-ta'wil, shi ma ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi na su Qatada, yana ganin wannan adadin shekaru da aka ambata hikaya ce ga abin da Yahudawa suke faɗa ko ahlul kitabi suke faɗa, amma ba magana ba ce ta ko ana lissafin shekaru shamsiya ko kamariya, ce ba wannan ba ne. Saboda Allah Ta'ala cewa ya kulillahu a'lam bima labisu, kamar raddi ne aka yi musu cewa waccan magana da suke faɗa ka gaya musu duk ciyaci faɗi suke yi, Allah dai shi ya san ko kwana nawa ko abinnan shekara nawa suka yi a cikin wannan kogo. Don haka kai kada ka riƙa bibiyar abinda ba ka da ilimi a kansa, kamar yadda gaibi zuwa ga masaninsa shi ne Allah, lahu gaibus samawati wal ard, shi yasa Ubangiji Ta'ala ya ce lahu gaibus samawati wal ard, shi ya san abin da ya ɓuya a sammai, shi ya san abin da ya ɓuya a nan ƙasa. Don haka shi ya san halin da mazauna sama da ƙasa suke ciki, don haka kamar yadda al'amari zuwa gare su. Amma a ce wannan 300 sinina wazdadu tis'a inji Jamaluddin al-Qasimi rahimahullahu ta'ala yace a ce wannan shine lissafin da Allah ta'ala ya bayar da nau'ukan lissafin shekaru guda biyu shamsiya da kamariya yace to wannan shigogo shigogo ne da shishigi ce ina dalilin da yake tabbatar da haka me ya jawo da za a yi irin wannan wato abin nan banga-banga akan nassi na alqur'ani a ce ga abin da yake nufi alhalin Allah ta'ala ba haka yace ba saboda haka shi ya saba wa abin da sauran malaman tafsiri suka ambata kamar irin su Abubakar an-Naqqash al-mufassir da irin su al-Ghaznawi shaykhul Islam a gurare daban-daban na littafansa ya faɗa a cikin littafinsa al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih ya faɗa a cikin littafinsa ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin haka na akwai a cikin majmu'ul fatawa duk ya tafi akan abin da muka fara faɗa na cewa lissafin shekaru ne da nau'ukan sa guda biyu abin nan al-hisab الشمسي لكما الحساب القمر ابن كثير رحمه الله تعالى ديه كيتو مغنى القتادة واندى اللامة جمال الدين الكاسمي يدو يبا ينسو سيئمة ردي ابن كثير اتكين لتافا ستفسير ساخ تفسير القرآن العظيم سيكي تيوى وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر wannan magana da katada yayi na cewa hikaya ce ta maganganun ahlul kitabi yace akwai abin dubawa ga maganar sa ba haka take ba kenan fa innal ladhi bi aidi ahlul kitabi annahum labithu 300 sanatin min ghairi kisi ai abin da yake cikin littafin ahlul kitabi a ciki kawai shekara 300 ne babu wannan tara din to amma anan an ce wazdadu tis'a to kaga ai ba su suka kara tara ba wannan lissafi ne na shekarar shekara hilaliya wato shekarar wata saboda haka Ibn Kathir yake zahirin ayar yana nuna wannan labari ne Allah ta'ala yake bayarwa na adadin shekarun da suka yi la hikayatan anhu ba hikaya yake daga Yahudawa ba yace wa hadha ikhtiyar Ibn Jarir yace wannan kuma shine zabin شيخ المفسرين شوغبان ما سفسر عن الدولية قبالة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اتكين تفسير سا جامع البيان يتكو موجه الرواية تكتادة ديروي تو كراء ابن مسعود الرواية تي منقطعة اي كتادة بيزونا لابن مسعود بصورة هكا اقوي انك لا يتكين سندين سندكم كراءة تي شاذة باء هجان ايتا saboda haka wannan qira'ar wa qalu wa labithu babu ita ba qira'a ce tabbatacciya ba qira'a ce shadda kuma isnadin ta zuwa ga Ibn Mas'ud bai tabbata ba saboda haka Ibn Kathir ya rushe wannan magana haka nan shi ma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih yake cewa fa inna Allah ta'ala akhbara annahum labithu fi kafihim 300 sinina yace Allah ta'ala ya bada labarin cewa ashabul kahfi waɗannan samari sun zauna a cikin kogon su shekaru 300 wazdadu tis'a kuma suka ƙara tara al-safi sai yace lakin da ba'd al-mufassirin za'amu anna hadha qawlu ba'd ahli al-kitabi ce amma kuma an samu wasu daga cikin masu tafsiri wani bangare da masu tafsiri sun riya cewa wannan maganar ahli al-kitabi ce لقوله تعالى سبحانه فقر الله قل الله أعلم بما لبثوا فشيء الله شين ما في سن قانكين دسكي كوشكرن دسكي ما لابن تيمية شيء وليس كذلك أما مجن سبعي لتكبا فإن الله لم يذكر هذا عن أهل الكتاب بل ذكره كلاما منه تعالى شيء الله تعالى بأنبتون من يجن إلى أهل الكتاب با a farkon ayar Allah ta'ala bai ce wa qalu ba ko sai ya kulula kawai cewa wa labithu fi kahfihim ya faɗe shi a matsayin maganar sa ce don haka jingina shi zuwa ga ahli kitabi yana buƙatar ƙwaƙƙwaran dalili wanda kuma babu shi saboda haka magana ce ta Allah shi ya faɗi adadin kwanakin da waɗannan matasa suka yi a cikin kogo kuma sanin la cewa waɗannan matasa sun kwashe shekaru masu ɗimbin yawa wanda shekarun ma aka bayyana maka adadinsu da cewa 300 da 9 shi zai ƙara fito maka da mu'jizar ko kuma girman kudurar Ubangiji cikin kissa ɗin idan aka barka a sinina adada shekaru waɗanda suke masu yawa ba lalle ne kwakwalwarka ta kai zuwa ga shekara 309 ba, ka'ida shekaru masu yawa ce shekara 20, 30, 40, 50 kana ga suna da yawa. To amma in aka fito maka da bakin sosai ka gan shi ɓaro-ɓaro 309, to a nan za ka ƙara ƙana girman al’amar cewa lalle kissar ashabul kahfi ita ma tana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki. Haka nan Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen a cikin tafsirin da yayi wa suratul kahfi shi ma yayi raddin wannan maganar cewa maganar ta ahlul kitabi ce, yace wanda za su rike wannan jumlar qulillahu a'lamu bima labithu, su ce wa fadar Allah wa labithu fi kafihim, cewa yana daga cikin maganar ahlul kitabi wanda su ne yahudawa wanda suke cewa at-taura haka tace, yace to wannan magana koda wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambace ta amma ba anan gaskiya take ba. Yace fadar Allah wa labithu, yace wannan maganar sa ce walabi sufi kafiyin, wannan maganar Allah ce. Saboda haka wannan qulillahu a'lamu bima labithu kara karfafa wannan magana ake cewa Allah ta'ala shi ne ya fi kowa sanin adadin shekarun da suka yi, don haka shi ne zai baka labarin shekara nawa suka yi kuma ya gaya maka. Maganar shi ta fi ta kowa zama gaskiya, kada ka nemi batun sanin wani abu na labarinsu a gurin wani. Don haka wannan kara karfafa waccan magana ake yi, ba ana kore zaman su bane, ba ana kore zaman towar Allah ta'ala ya ambaci wannan adadi bane. Sai dai shi kuma Sheikh Saleh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sai ya tafi akan cewa bambanci wannan mudda a ce wato walabi sufi kafin 309 wazdadu 9, a ce ana faɗar nau'in shekaru ne guda biyu, hilaliya ko kababinan shamsiya da hilaliya ko shamsiya da kamariya, ya ce shi bai yadda da wannan ba. Shi yana ganin anan abinda ake nufi gaba ɗaya Allah ta'ala yana gaya mana cewa sun zauna shekara 309 a bisa lissafin shekara hilaliya kamariya, babu shamsiya a ciki, yana ga magana ɗaya ce kawai. To me yasa aka raba aka ce wazdadu 9? Yace saboda ya tafi daidai da yadda ayoyin ake aje su. Kowace aya ana aje ta, za ka ga a cikin suratul kahfi din daga cikin farko za ka ga cewa ana aje kowace aya ne da nasaba a ƙarshe. To idan ba a kawo haka ba, to zai zama ita wannan ayar ta sha bamban da sauran, sai 9 a ce 309, sai zama shi bai zama wato da fataha din ba. To dan a samu wannan wato amo da ake samu na ayar na ayoyi su zama guda daya, sai aka ce wazdadu 9. Yace to amma maganar cewa ana nufin shamsiya da kamariya, yace to shi bai gamsu da wannan ba, ce saboda lissafi a gurin Allah guda daya ne. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard, ce lissafin kuma a gurin Allah ta'ala shi ne bil hilal, an ce da mai ake lissafi da wannan tsayuwar wata din, ba da fudowar rana da faduwar ta ba, yace wannan shi ne lissafi guda daya a gurin Allah, shi ne al ahilla. Saboda haka shi yana ganin rarrabewa cewa 309 shamsiya wazdadu 9 kamariya, yace wannan qaulun ne da'if, magana ce mai rauni. To amma kamar yadda muka gabatar cewa da dama daga cikin masu tafsiri har da Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari su Ibn Kathir su gabaninsa Ibn Taymiyya gabaninsa Abubakar bin Naqash da sauran malaman tafsiri da yawa sun tafi akan wannan, kuma sannan wannan bayani da suka yi baya cin karo da wata aya ko wani nas, baya cin karo da wani abu na shari'a. Saboda haka kaga babu wani dalili na raunana shi. Saboda haka abinda waɗancan malamai suka faɗa shi ne abin faɗa. Don haka shi lissafi dama ana yin sa, ko dai lissafi kamari shi ne wannan da Allah ta'ala ya ɗora ibadar musulmi gaba ɗaya a kansa, sallah da azumi da batun idda, da batun saki, da batun waye, aka dora shi a kan wato lissafi na hudowar wata. Hudowar wata shi yasa ko wanda yayi kafara, ko kafarar kisa, misali da aka ce sharai da mutatabi'ai, ko kafarar mutumin da ya zo wa iyalinsa yana azumi, shi ma sharai da mutatabi'ai ne. Shaharai da ake cewa, daga shaharai da aka ce wata biyu, ana nufin hudowar wata. Lissafi za ka da hudowar wata, saboda haka zai iya zama kwana 60 daidai, zai iya zama kwana 59. Idan sun yi nukusa ne su duka biyun, watannin duka biyun ma sun yi nukusa ne, zai iya zama kwana 58. Saboda haka kuskure ne da wanda za ka ji sun ce zai yi azumin kwana 60. Muka ce kwana 60, to lissafin kwanaki kai. Lissafin shi watanni, su ko watannin ana lissafin ba na albashi ba, na albashi zai iya samun 31 ba, saboda haka zai yi 61. Ba lissafin albashi ba, ba kuma lissafin kwanaki 30-30 ba, a lissafin hudowar wata da kuma bacewarsa. Wannan shine abin da lissafi wanda yake as-sana al-qamariyya ko al-hilaliyya. As-sana shamsiyya kuma ita ce wadda ake wannan lissafi da ita na watannin albashi. Su kaga watanni da kwanaki da wanda ba sa canzawa, su ba sa canza, amma lissafin wata na hilali yana canzawa, shi yana ta canzawa. Shi yasa a wata shekara kaga an yi azumi a damana, wata kuma aka yi wasu shekaru kuma sai ga cewa sai bayan damanar ta wuce ko kafin damanar ma za a yi haka nan, sanyi da zafi da sauransu. Amma in ka dubi abin da ya shafi irin su damana, irin su rani da abin da, in kai lissafi da watanni waɗanda suke watanni abinnan lissafin shekara abinnan shamsiya, za a ga cewa je suke ba sa canza. Watannin da kasancewa lokacin ake fara ruwa, to za ka ce a cikinsu ake fara ruwa. Ba ka duk shekara a waɗannan lokacin ake abinnan. In ka koma ga lissafin gini, shi ba ya canzawa. Hudowar rana ne da faduwarta, hudowar rana ne da faduwarta, wanda kowa yana ganin wannan ba ya ce. Amma hudowar wata da bacewarsa, wannan ana iya samun ya yi nukusani, ana iya samun kuma ya cika. To shi yasa yake ƙaruwa ko shekara, sai ga cewa an samu ƙarin, a bisa wannan lissafi an samu ƙarin kwanaki. An fahimta ko? To wannan shi yasa hatta mu'amala irin ta albashi da waye ake sa wancan da kwanaki, saboda shi abu ne guda ɗaya sabiti, ba abin nan, ba a canzawa. Lissafi da shi ba wanda yake ba ne, kamar yadda wasu suke da su. Wasu suna ganin kamar lissafi na miladiya kamar laifi ne, wannan adadin abin ba wani laifi ba ne, ba me yasa gashi nan yadda malamai suke nuna wa zadu kisa din, gashi nan shi aka fara 300 sinina, shi aka fara faɗa wa zadu kisa, kuma sai ya zama na shi ne hilali din. Inda laifi ne Ubangiji Ta'ala ba zai ma kawo shi cikin lissafin ba. Kuma duk malamai sun tabbatar da haka, kamar yadda muka yi bayani, manyan malamai na sunna. Saboda haka lissafi da shi ba wai zunubi ba ne. Kana ganin kamar zunubi ne ma ka faɗa, wani yana faɗa kamar ma ya ce ya Allah na tuba, astaghfirullahi, ba haka ba ne. Saboda haka a daina tada jijiyar wuya akan wannan. Abinda dai ba a so shi ne kada ka manta da abubuwan da shari'a ta sa maka. Shi wannan wata na hilal, wato hudowar wata, akwai abubuwan da shari'a ta haɗa ka, ta sa ka da shi, ta dona ka da shi. Saboda haka dole ka kiyaye shi. Ramadan shi za ka yi la'akari da shi, haka nan hajji shi za ka yi la'akari da shi. Ya sa'aluna ka anil ahilla qul huwa mawaqitu lin-nasi wal-hajj, da haka shi za ka yi la'akari da shi. Haka nan idda da sauransu, duk da shi ake la'akari ba da kwanakin abin nan ba, hudowar rana da faduwarta. Sannan Allah ta'ala ce qulillahu a'lamu bima labithu, kace Allah ta'ala shi ne mafi sanin kwanaki nawa suka yi. Wato Ubangiji Ta'ala shi ya san wannan, shi ya zai baka labari. Don haka shi ya baka labari, anan labarinsa ya fi na kowa. Lahu ghaibus samawati wal ard, sanin abin da yake ɓoye a sammai da ƙasa duk nashi ne. Saboda haka babu wanda ya san wannan sai shi, sai kuma wanda ya ga dama ya sanar cikin halittunsa. Wannan ita shi ne tafsirin da yawa daga cikin malamai suka yi ma wannan aya, kamar Mujahid da sauran magabata kamar da Ibn Kathir yake cewa wannan ayar tana nuna al-ghaibul mutlaq gaibi na gaba daya Allah ta'ala shi ya san shi al-ghaibul mutlaq babu wanda ya san shi sai Allah shi yasa ma aka gabatar da al-jar wal majrur din aka gabatar da khabar lahu ghaibus samawati lahu din nan gabatar da kalmar lahu ko wannan jar wal majrur dan a nuna maka babu wani sai shi kadai ya barwa kansa sanin gaibi na sama da kasa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kace la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wadanda suke cikin sammai duka da wadanda suke kasa babu wanda ya san gaibi sai Allah alimul ghaibi wa shahadati al-kabir al-muta'al masanin gaibi da abin da yake koye shine al-kabir wanda yake da girma yake da daukaka وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل أما تعملون ذاك أبنجي شيكي دا غيب سمي لك السي شيكي دا مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سوراك أبنجي تعالى شين يكي لون إلم باب ونون ديتا ريا دشي أتكن سنة الغيب المطلق حتى ملائكو وأن سكي المقربون makusanta gare su gare shi wanda la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su kansu basu san wani abu ba sai abinda Allah ta'ala ya ga dama su sani qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim haka mala'iku suka ga ya Allah ta'ala suka ce ya Allah ta'ala la ilma lana ba mu da wani ilimi ba wanda wani ilimin da za mu yi tutiya da shi sai wanda ka sanar da mu domin kai ne al-alimul hakim hakanan Allah ta'ala ya kore sanin al-ghaibul mutlaq cikakken gaibi Allah ta'ala ya kore sanin sa daga manzanninsa wanda sune afdalu ibadillah cikin halittun bayin Allah babu wanda ya kai su annabi nuhu alayhi salam yana cewa la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu al-ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzi tazri a'yunukum bal yakunu Allahu khaira annabi nuhu alayhi salam yace bazan ce da ku ba indi khazainullahi taskokin Allah a hannuna suke haka nan bazan ce da ku ba a'lamul ghaiba na san gaibi bazan yi muku wannan cika bakin ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay annabi karan kansa Allah ta'ala ce qul ka ce musu ka fada la aqulu lakum indi khazainullahi bazan iya ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba haka nan bazan iya ce muku a'lamul ghaiba na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak bazan kuma iya ce muku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilay ba wani abu nake bi ba face abinda aka yi min wahayi haka Allah ta'ala yace annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya fada qul la amliku li nafsi naf'an wala darran إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون كشي قل كجيا مسو لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بم ملكا وكينا أمفالي كوتو تروابا أمفال الدني كوتو تدني با أهنون أيك بين أهنون الله دعا بند ذفاروك أبند الله تعالى يقدر ما يفعلوني ميكوني كومالي كوني yace haka nan walau kuntu a'lamu al-ghaiba da na san gaibi lastakthartu min al-khair da duk inda al-khair yake canjin nufa wa ma masani su babu kuma wani abu mara dadi da zai same ni in ana ba wani ne ni ba illa nadhirun wa bashirun mai gargadi nake mai bishara nake da kaumin mu'minuna ga matanan da suke masu imani wannan shine al-ghaibul mutlaq ayoyi ne da suna nan da yawa a Al-Qur'ani wanda suke tabbatar da cewa Allah ta'ala shi kadai yake da wannan ilimi qul wa qul innamal ghaibu lillah fa qul innamal ghaibu lillah kace kadai kadai gaibi na Allah wannan shi da al-ghaibul mutlaq Allah ta'ala yana ga dama ya tsinkayar da wanda yaso daga bayinsa abinda yaso ya tsinkayar da shi ya sanar da shi kamar yadda a can Allah ta'ala ce wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah yakan zabi cikin manzannin sa ya sanar da shi wani abu wanda da bai san shi ba ya ce to Allah ya gaya masa to abu kaza zai faru Allah ta'ala yana da dama ya yi wa manzansa irin wannan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul shine masanin ghaibi baya nuna ghaibin sa ga wani sai wanda ya zaba cikin manzannin sa yayin da ya zabe shi ya sanar da shi wannan abu to ya fita daga al-ghaibul mutlaq ya zama al-ghaibul nisbi kuma ya fita daga al-ghaibul mutlaq yanzu cikin halittar Allah ya sanar da wani to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zai iya sanar da mu ce to kun ga akwai abubuwa kaza da kaza za su faru ba Allah annabi ya gaya mana ba abubuwan da za su faru ashiratus sa'a yanzu muna ganin wasu suna ta faruwa ga suna a gaban idan jahilci zai yawa kashe-kashe da mace-mace mutum a kashe shi bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba shi ma wanda yake san bai san me yasa yayi ba annabi ya faɗi wannan zinace-zinace za su yawa cin riba shin haram shaye-shayen giya duk annabi ya faɗi waɗannan ashiratus sa'atus sughra kuma ga shi dubbun gansu da waɗanda suke kubura da waɗanda ba mu gani ba annabi ya faɗa mana bayyanar Dujjal Ya'juj wa Ma'juj saukar annabi Isa alaihi salam bayyanar mahadi da hudowar rana daga mafadarta duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan sai mu ce mu ba mun san gaibi to ya tashi daga al-ghaibul mutlaq ba shi yake magana ba akwai al-ghaibul nisbi abinda yake gaibi a gonka ba kuma lalle ne ya zama gaibi a gonka ne ba yanzu kai ka san nawa ne aljihunka amma na kusa da kai bai san nawa ne aljihunka ba kuma ba ka da ko kobo ya sani kai ka sani amma ba wanda ya sani sai kai gayu ka sha ado amma ba ko kobo aljihunka ba ko wanda ya sani kai ta muzurai haka nan a cikin gidanka da za ka taho ce abin nan da daddare da mai kai sahur ba wanda ya sani sai wanda ka gada ma ka gaya ba san me ka ci ba kaga wannan duk wanda bai sani ba a gurinsa shi gaibi ne tun da bai sani ba gaba amu wanda kuma zai iya faɗar wannan to ya san wani gaibi hisbi shi ba kuma annabi Isa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum annabi Isa alaihi salam Allah ya bashi wannan saboda haka in ka zo gabansa zai ce ka ci kaza a gidanka yanzu nama ka ci tuwo ka ci ɗanwake ka ci masa ka ci duk zai gaya maka sannan me ka ajiye a gidanka to amma za a ce annabi Isa ya san gaibi annabi Isa alaihi salam ya san gaibi bai san gaibi ba kamar yadda sauran annaba ba su san gaibi ba a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma duntu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib 'alayhim wa anta 'ala kulli shay'in shahid sauraka gashi a gaban Allah ta'ala yana gaya masa shi fa abinda ya gani ya sani shi yake fada abinda bai sani ba ya fada bayan lokacin da yana cikin su yace yake kula da me suke yi bayan Allah ta'ala ka karbe ni sai ka san me suke yi saboda haka wannan abin da ya sani bai sa zaman ka san gaibi ba to saboda haka ilimin gaibi al-ghaibul mutlaq wannan shine abin da muke fada sai a ce ai sun ce Allah bai san gaibi ba to mu ka ce fi sabilillahi fi sabilillahi gashi al-ayoyi gashi na tsewa ga hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga rayuwarsa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ka tukan tana nuna cewa abinda Allah ya sanar da shi shi ya san abinda Allah bai sanar da shi ba to yana nan cikin gaibin Allah shi yake ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sabbaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك وهيك فرق
صلى الله عليه وسلم
يا شبه كما يدك سكي البخاري يا سامو وسيئم ما تسنى يبن إيا ينسد كاكن ننس إلى الفهر النم كاكن نم سنجي جارتا أبلي كذا آياتي كذا iya yi musina da kyauta sun zama masu karamci kaza 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 ganin annabi ya shigo sai dai ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi cikin mu ba har da annabin da ya san me za a yi gobe annabi ya ce bar wannan magana wa quli bima da'i hadha wa quli bima taqulina bar wannan magana in yaban annabi ne zai hana ta ce jiki dai ki ci gaba da yaban iyayenki karamcin su da jarumtar su amma wannan magana batta ba magana ce da saboda duk wanda zai faɗi wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina wa kansa bai jingina masa babu shakka wannan ba yazo yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam karan tsaye yake wa da'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita sai yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha tace man haddathaka anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya'lamu al-ghaiba faqad a'zama al-firyat 'ala Allah wanda duk zai ce maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to wannan yayi babban ƙarya ga Allah ta'ala Allah kuma yana cewa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba babu wanda ya kai zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ta'ala ƙarya Allah ya ce absir bihi wa asmi wato absir bihi wa ya kai Allah ta'ala ji wa kuma ya kai shi gani babu wanda ya kai Allah ta'ala ji jin ubangiji a ganin ubangiji ta'ala ba shi da iyaka yana ganin komai da komai amma yanzu da rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama kwatan kwacin kwayar zarra a sama take ko a kasa take ba za ta buya ga barin ubangijinka ba ubangijinka yana ganin ta ma yaqwa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama inna allaha la yaqwa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake koyuwa ga Allah ta'ala a sama yake ko a kasa yake wa asmi' ba wa asmi' bihi kuma babu wanda ya kai ubangiji ta'ala ji kai ba makin jin Allah ta'ala Allah ta'ala yana jin kowane irin sauti kowane irin sauti a cikin kowane irin yanayi aka faɗe shi ka duba kissar Aisha radiyallahu ta'ala anha da take gaya mana cewa lokacin da al-mujadila wacce matar mijinta yayi zihari da ita ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Kaula Kaula bintu Aus ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana Aisha tana tsaye bakin daki kusa da daki ita matar tana waje tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma Aisha tana kofar dakin ta ce ba ta zara tsakanin mu amma tana maganar ban ji abin da take faɗa ba sai gashi kuma Allah ta'ala min fawqi sab'i samawat ce qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah samiu basir tace sai gashi Allah ta'ala alladhi wasi'a sam'uhu as-samawati wal ard wanda Allah ta'ala da jin sa yayar wuce sabai da kasai shi ya ji abin da take faɗa ni ga ni kusa da su amma wani abin da suke faɗa ba na ji sai gashi Allah ce kat sami Allah haqiqa Allah ya ji maganar nan wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawa sauraka babu wani abin da Allah ta'ala yake koyuwa gare shi don haka waɗannan gabobi guda biyu ko jumloli guda biyu asmi bihi wa absir za su ƙara wa mutum tsoron Allah ne ya sani cewa duk abin da yake yi a kowane yanayi yake a ko'ina yake Allah yana ganinsa hakanan duk abin da yake faɗa Allah ta'ala yana jinsa don haka ya faɗa ya yi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi ya faɗi abin da Allah ta'ala ya yarda da shi kada ya faɗi abin da ya saba wa abin da Allah ta'ala yake so ya yi hakanan ya ce malahum min dunihi min waliyin ba su da wani wanda yake majibincin al'amarinsu wato mutanen da suke sammai da ƙasa duka babu wani wanda yake jibinta al'amarinsu sai Allah ta'ala shi yake ciyar da su shi yake shayar da su shi yake ba su dukkan buƙatunsu hakanan masoyansa shi yake ba su wilaya khasa akwai wilaya amma da ta shafi kowa da kowa akwai kuma wilaya khasa wacce ita ce wilayar da Allah ta'ala yake wa muminai irin wacce yi wa ashabul kahfi saboda haka ya tsare su ya kula da su ya ba su kariya ya saukar musu rahamarsa a yayin da suka buƙaci wannan Allah ta'ala ka saukar mana da rahamominka abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladan sa na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.